A laraban nan ce dai ministan ilimin kasar Adamu Adamu ya sanar da matsayar gwamnati bayan kammala taron majalisar zattarwar kasar. Hakan dai ya sanya ɗaliban Najeriya ne kadai ba za su rubuta jarabawar kammala sakandare ba a bana da hukumar kula da jarabawar makarantun sakandare a Afirka ta Yamma ke shiryawa a kowace shekara. Yanzu haka dai 'yan kasar sun fara mayar da martani game da wannan lamari.
Ilminmu na rayuwa na addini da muke tare da shi, Qur'ani, Islamiyya, wajibi ne mu buɗe. Gwamnatinmu ta san matsayinmu, mu musulmi ne na karo wanda Qur'ani kamar jinin jikin mu ne. A bar yaran su koma makarantu su ci gaba da koyon tarbiyya.
Malam Abdullahi Getsa kenan yake tsokaci game da wannan batu a yayin khutbar Juma'a da ya gabatar a masallacin Juma'a na Sahaba a nan Kano. Sai dai kuma ya hashu Aibu Ungogo, wani mai sharhi kan lamuran ilimi a Najeriya, na cewa
maganar gaskiya nan ita ce ba abin da zaka iya danganta shi ga rayuwar dan adam. Duk abin da zai taba lafiyar dan adam wani abu ne gagarumi da ya kamata a tsaya a kallo a kansa. Kuma ana ganin cewar yara koda ba zai shafe su ba, watan za su iya dauka su kai gidaje, wanda abin nan watan shawo kan al'amarin nan zai zama abu mai wahalar gaske. Babu kuskure bane a hana yin waye ko jarbawa ko shiga karatu, muddin shine matakan da za a kare rayuwar al'umma, domin karatun da komai da duk wata rayuwa ana yin sa ne dan a rayu. A halin yanzu daukan matakai a makarantu zai zama yana da wahala, domin hatta yanzu din dukkan matakan da ake tunani an dauka a kasuwanni abin daga baya yazo ya canja salo. Mutane suna yin abubuwa yanda suke so, kusan ma suna tunanin cewa abin nan babu ita.
Tunanin makomar tarbiyyar yara na daga cikin al'amuran da wasu ke dubawa game da ci gaba da kasancewar makarantun Najeriya a rufe. Malam Muhammad Mustafa Dandime malamin tarbiyya ne a nan Kano.
Gwamnati ta yi gwari. Gwarin da ta yi shi ne in magana ake ta cinkoso da kuma duk matsalolin ɗaukar irin waɗannan cututtukan. Kai da ka buɗe kasuwa, ka buɗe masallaci, gara har ka buɗe makarantar. Dalilin da ya sa na faɗa haka shi ne duk cinkoson da zaka samu a makaranta na kasuwa ya fi shi, kuma duk cinkoson da zaka samu a makaranta wanda zaka samu a masallaci ya fi shi. Domin makaranta iya yara ne suke zuwa da 'yan matasa, masallaci yaro ya je, matashi ya je, tsoho ya je, mara lafiya ya je, ma duk ana haduwa a masallaci a tafi don kowa ya je ya halarci wannan alheri. Amma makaranta wasu takaitattun mutane ne, kuma idan ka je makaranta zaka ga shi malamin makarantar ko shugaban makarantar yana da adadin mazauna makarantar ko ɗaliban da suke cikin makarantar, wannan Islamiyya da boko da haka ne. Kaga su ne mafiya cancantar yadda za a tsaftace su, a gyara su, kuma su zauna a bisa tsari. Yaran nan su ne mahanganmu ta ƙarshe, kuma waɗannan yaran da kake gani a cikin waɗannan shekarun su ne mafi hatsari a rayuwarsu da take tafiya a wannan, daga firamare aji shida zuwa sakandare ƙarshe. Idan yaro ya gama kintsuwa ya kintsu, idan yaro ya gama lalacewa ya lalace. Kuma tarbiyya ita ce farkon abin da za a fara tarwatsa ta lokaci guda. Saboda haka hatsari kamar ba ma ba mai gwamnati ta saki.
Masu kula da lamura dai na ganin akwai bukatar hukumomi a Najeriya su ƙara ƙaimi wajen lalubo hanyoyin koyar da ɗalibai darussa, a yayin da gwamnati ke ƙoƙarin kawar da cutar corona a ƙasar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.